أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu sauraron mu ta wannan kafa mai albarka radio liberty da magaram barkamu da kasancewa a wannan lokaci a wannan marece na ranar alhamis daren juma'a 13 ga watan zulqa'ada na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 30 ga watan 4 2026 miladiya insha Allah za mu dora akan nasiha da muka faro sati da gabata akan wujubu ta'ati Allahi wa rasulihi wa taqdimu ta'atihima ala man siwahuma ka'inan man kana wajibtin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ko mu ce wajibtin yi wa Allah da manzansa biyayya kuma da gabatar da biyayyar Allah da ta manzansa akan biyayyar kowa kuma wane ne saboda Allah subhanahu wataala biyayyar sa da biyayyar ma'aikinsa tana gaba da biyayyar kowa shi yasa Allah subhanahu wataala zamu ga a cikin alkur'ani a gurare da yawa yana mana nasihohi da fadakarwa da wa'azantarwa da kuma yi mana gargadi akan kan mu kuskura mu fifita wani abu akan soyayya Allah da manzansa misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba aya ta 24 Allah yana cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أولنا آية الله سبحانه وتعالى ناتي وقل بمعنى قل يا أيها الرسول للمؤمنين kace ya kai wannan manzo ga mu'minai mazansu da matansu in kana aba'ukum idan ya kasance iyayenku mahaifa mazansu da matansu mana iyaye mahaifi da mahaifiya idan ya kasance iyaye wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalu niqtaraftumuha da dukiyoyin da kuke tarawa ai iqtaraftumuha bi ma'ana allati jama'atumuha wanda kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke jin tsoron tasgaransa ko kuma faduwa ko kuma asara wa masakinu tardawnaha da kuma gidaje na alfari da kuke wanda kuke mi alfahari da su kuka yarda da su Allah ya ce abba ilaikum idan kuka fifita su kuka fusan su minallahi wa rasuli akan soyayya Allah da manzansa akan bin Allah da manzansa wa jihadin fi sabili kuma da jihadi a tafarkin Allah subhanahu wataala Allah ya ce to fatarabbasu ay fantaziru ku jira ku yi sauraro ku ga abin da zai biyo baya hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin sa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin kuma Allah bai shirye da mutanen da suke fasikai ne wanda suka fita daga da ga Allah kina a wannan aya Allah yana mana bayanin cewa kan mu kuskura ku fifita san uwaye ko ƴaƴa ko ƴan uwa ko mata ko dangi ko dukiya ko wani kasuwanci akan san Allah da manzansa. Ma'ana mu fifita wayannan abun akan abin da Allah da manzansa suke so. Dole mu zamanto abin da Allah da manzansa suke so gaba yake da wayannan ababe. Yana gaba da san abin da uwaye suke so, abin da ƴaƴa suke so, abin da ƴan uwa suke so, abin da mata suke so, abin da dangi suke so, akan dukiyar kama wanda kake tarawa da kasuwancinka. Kanka sake ka fifita wayannan ababe saboda Allah da ƙarshe ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah baya shirin da mutanen da suke fasika. Ya nuna kenan duk wanda zai fifita wayannan ababe akan soyayya Allah da manzansa, akan bin Allah da manzansa, to wannan zai kasance cikin fasikai. Daga kenan wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana kenan cewa Allah subhanahu wata'ala biyayyarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin da'a gare sa ana fifita shi akan kowa. Shi yasa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya nuna mana cewa imanin ɗayan mu ba zai cika ba har sai ya zamanto ya fi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da wa, sama da iyayensa da ƴaƴansa da kuma mi da kuma mutane gabaki daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba. Ma'ana in kana so ka zamanto cikakken mai imani to dole ya zamanto ka fifita san manzon Allah akan ku. Hadisin ya zo daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda. An Anasin qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam, Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yu'minu ahadukum, imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilayhi, har sai na kasance ni na fi soyuwa a gare shi, min walidihi, sama da iyayensa, wa waladihi, da ƴaƴansa, wan nasi ajma'in, da mutane gabaki daya. Wannan hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari, ya kashi a cikin Kitabul Iman, babu hubbur rasuli min al-iman. Imam Bukhari ya kashi a babin san manzon Allah yana daga imani, hadisi mai lamba 15. Kina wanda yake nuna mana ƴan uwa dole ne zamanto ka fi san manzon Allah sama da wa, saboda sama da iyaye, sama da ƴaƴa, sama da mutane gabaki daya, tukuna imanin ka zai cika. To wannan hadisi me yake nuna mana? Yana nuna mana cewa kada ka kuskura, kada na kuskura, kada ki kuskura ya zamanto manzon Allah zai ce ka ce a babana ya ce ko mamata ta ce ko wani ya ce. A'a, wani malami yake cewa da ukunna qaulin inda qauli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yace fa ma aminun fi dinihi ka mugamir, yace ku bar duk wata magana, duk wani fada, duk wani zance yayin da kace manzo Allah ce. Ba a cewa manzo Allah ce kace malamin ka yace ko shehin ka yace ko me yake da suna limamin garin ku yace ko kuma sarkin garin ku yace ko shugaban kasar garin ku yace ko babanka yace ko mammanka ta ce ko malaminka yace ko ma wane ne. In aka ce manzo Allah ce to ba a kawo magana gwani, da ukulla qaulin inda qauli Muhammadin, daga an ce manzo Allah ce babu magana gwani, manzo Allah magana shi ta take ta kowa. Me yasa? Saboda shine dan aikin Allah. Allah shi ya turo a matsayin annabi ga wannan al'umma gabaki daya, kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yace abi, kuma shine wanda Allah ya ce an bin shi an shiryu, wa in tuti'uhu tahtadu, kuma shine wanda Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Shine wanda Allah subhanahu wataala ce la yantiqu anil hawa, bai wadin magana da sarrai, amma ni wa da kai, malamina da malaminka, mahaifina da mahaifinka, kowa na iya wadin sarrai. Amma shi manzo Allah, Allah ya tsarkake shi ya ce la yantiqu anil hawa, bai wadin magana da sarrai. Kuma shine wanda Allah ya ce man yuti'ur rasula man yuti'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya bi manzo Allah kai tsaye Allah ya bi. To kaga ka azu a ce ma manzo Allah ya ce, saboda mu yanzu mun shiga wani yanayi mutum zaka ga an ce mai manzo Allah ya ce ya gaji ya ce to su a kungiyarsu ba haka bane ba, ko su a dariƙar su ba haka bane ba, ko su a mazhabar su ba haka bane ba, ko su a garin su ba haka bane ba, ko su a gidan su ba haka bane ba. Haba bawan Allah, haba baiwa Allah. Ana ce miki manzon Allah ya ce annabin da Allah ya turo miki ya ce a bishi, fa aminu billahi wa rasulihi ati'u Allah wa ati'u rasul. Allah ya ce ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah, ku bi manzon Allah, ku bi Allah, ku ba Allah ku manzon Allah a ce ma manzon Allah ya ce kuma kai ka ce wani ya ce ai kanka gaba kama kanka adalci ba kuma duk wanda za a ce ma manzon Allah ce ka ce shi ma ce sai ka dauka ka auna shi da shi da manzon Allah wa yafi wani manzon Allah yafi shi ko to manzon Allah magana shi za a bi da shi da manzon Allah wa Allah ya turo manzon Allah ya turo da shi da manzon Allah wane ne Allah zai tambaye ka akan shakabari za a tambaye ka annabiyu ka wane ne annabin ka akabari shi wace za a tambaye ka to da kai uwa kan mu kuskura mu zaman to muna fifita magana wani akan manzon Allah in muka fifita magana wani akan manzon Allah kenan mun nuna mun fi san wannan akan manzon Allah to shi ko manzon Allah ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na kasance ni na fi soyuwa a gare shi sama da iyayensa da ƴaƴansa da sauran mutane gabaki daya ma'ana ka fifita aikin manzon Allah umarnin manzon Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan maganar kowa kai in manzon Allah ce ko da duk gidan ku kai kadai kake kaka damu ko da duk ungon ku kai kadai kake kaka damu kai ko da duk garin ku kai kadai kake kaka damu saboda mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya ce bada al-islamu gariban wa sayudu kama bada gariban yace fadu balal gurabai yace musulunci wannan addini na musulunci ya fara ne da bakunta kuma zai kare ni da bakunta ma'ana musulunci ya fara da bakunta lokacin ɗan sirarin mutane ne suke shi kuma ana musu habaici da isgidanci su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kuma ƙarshen zamani zai zo musulunci zai koma bakunta irin ta farko masu tsayuwa akan addinin Allah masu tsayuwa akan biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su zamanto baki ana musu wani irin kallo saboda mi su sun ce kawai za su tsayi ne akan koyarwar manzon Allah duk abu in za su yi da sunan addini za su tambaya mi manzon Allah yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mana mi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya ishe ku kyakkyawan abun koyi game da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kana neman abun koyi model madubin dubawa wanda zaka kalla ka kai ibada to ka kalli manzon Allah yayi shi yasa duk abin da zaka yi sallaci manzon Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli aikin haji ne yace ku zu anni manasikakum duk wani abu zaka manzon Allah ya koya a aikace yadda ake arwala ya koya yadda ake sallah ya koya yadda ake aikin haji ya koya mu'amala ta kasuwanci ya koya zamantakewa army ya koya zamantakewa tsakaninka da iyayenka ya koya tsakaninka da ƴan uwanka ya koya tsakaninka da abokai ya koya tsakaninka da makota ya koya komai akwai shi kuma a rubuce tun zamanin irin su Imam al-Bukhari da waɗanda suka biyo bayan sa tun daga tabi'ai da tabi'u tabi'ina komai an rubuta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu diba mu ga wani malami ana ce mai Ibn Qayyim al-Jawziyya Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub wanda ya mutu a shekara ta 751 bayan hijirar manzon Allah yayi wani bakan damin littafi ya sanya mai Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad ma'ana guziri nami na lahira game da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake fiye daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala ya kawo littafi ne shi duk wani abu da manzon Allah yi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama fil wudu'i hadisin nabi fis salati fil azani komi yadda manzon Allah yi kiran sallah ga da manzon Allah koya sallah ga da manzon Allah koya komi da ƴan uwa zamanto duk abin da zamu yi muna bincike mu ga ya manzon Allah yi saboda mi shi Allah ya turo mana kuma shi Allah ce mai koyi da shi kuma akan shi Allah zai tambaye mu tun a cikin kabari man nabiyu ka wane ne annabin ka ma'ana wa kake koyi da shi a ibadarka wa kake koyi da shi a aqidarka wa kake koyi da shi a mu'amalarka wa kake koyi da shi a halayyarka da dabi'unka to in dai ka cika wa'annan to insha Allah Allah zai baka dace amsa wannan tambaya ta man nabiyu ka saboda me ake ni da annabin ka wanda zaka zamanto shi da kake koyi da shi a cikin komai naka na rayuwarka aqidarka ibadarka mu'amalarka dabi'unka da halayyarka komai irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to Allah mana dace da wannan to da haka ƴan uwa kenan nasiha mu da muka fara wancan sati akan kawo ayoyi da hadisai wanda suke nuna mana wajibcin bin Allah da bin manzonsa sallallahu alaihi wasallama an muka ce bin Allah kenan mu bi dokokin Allah wanda suke cikin alqur'ani ayoyi na umarni mu bi na hani mu hanu mi ma Allah da'a bi ma'ana da abin da Allah ya umarce mu mu yi da abin da Allah ya hane mu mu hanu a cikin alkur'ani yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ma'anarsa da abin da manzo Allah ya umarce mu a cikin ingantattun hadisai wanda suka tabbata daga gare shi mu bi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu wanda suka tabbata a cikin ingantattun hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mu hanu daga wannan abu to wannan shine ma'anar yi ma Allah da manzansa da'a ma'ana ka ba abin da Allah ya ce da manzansa kuma ka hane da abin da Allah da manzansa suka hana to wancan sati mun kwararo bayanai akan ayoyi wanda suka zo a Qur'ani wanda suke nuna falala da daraja da irin matsayi da tagomashi da falala da kyautatawa da mutum zai samu daga Allah subhanahu wata'ala yayin da ya kasance yana mai bin Allah da manzansa da kuma irin hadari da zai samu mutum idan ya zamanto yana mi yana saba ma umarnin Allah da manzansa ko yana fifita umarni ko kuma wani abu na wani akan na Allah subhanahu wata'ala ya zamanto kullun a matsayin ka na musulmi ya zamanto Allah subhanahu wata'ala idan yace za ka yi idan yace ka bari za ka bar wannan abu to dan haka kenan ƴan uwa Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni a gurare da yawa akan mun shi da'a mujiba wani waje da Allah subhanahu wata'ala yake ce mana a cikin suratul anfal ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi mujiba mu ga wai irin wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya tana cikin suratul anfal aya ta 24 Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku inda kuka bada gaskiya ga Allah da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istajibu lillahi wal rasul ku amsa wa kiran Allah da manzansa ta hanyar yi musu da'a shine amsa ma Allah da manzansa ma'ana ku amsa ma Allah ku zamanto masu yin da'a ga Allah ku amsa wa manzon Allah ma'ana bitta'ati istajibu lillahi wal rasul ay bitta'a ku zamanto masu amsa ma Allah da manzansa ta hanyar yi musu da'a abinda suka ce ayi ku yi abinda suka ce ku bari ku bari idza da'akum lima yuhyikum idan suka kiraye ku zuwa ga abinda zai raya ku na gaskiya shine abinda Allah yake kira na abu alqur'ani abu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shine saukar da alqur'ani shi wahayin alqur'ani da wahayin sunna ta manzon Allah shi yasa a gurare diya kamar da ya gabata mun karanto Allah a gurare diya zaka ji yana cewa ya alimul kitaba wal hikma Allah ya sanar da manzon Allah alkitabu da alhikma kitabu alqur'ani alhikma kuma sunnoni ingantattu wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ƴan uwa anan Allah yana kiran mu ne yace mu amsa kiran Allah mu amsa kiran manzon Allah yanda suke kiran mu zuwa ga abin da zai raya mu shine na wahayi bin alqur'ani da kuma bin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ce wa alamu kuma ku yi sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi lalle Allah shine wanda yake jujjuya zuciyar dan adam shi yake jujjuya lamuranka shi Allah subhanahu wata'ala shi yake caccanza zuciya shi yasa manzo Allah ya ce miki da suna zukatan bayi inna quluba ibadillahi baina usbu'ayn min asabi'ir rahmani yuqallibuhuma kaifa sha'a zukatan bayi duka a tsakanin yatsu bi na Allah subhanahu wata'ala suke da jujjuya su yadda ya ga dama ma'ana Allah shi yake jujjuya zuciyar ka wata ranka ganka mutumin kirki wata ran mutumin banza wata ranka ganka kana kan aiki na da'a wani zuban kan aiki na sabo shi yasa manzo Allah ya koya mana addu'a mu ringa karanta ta wanda Allah zai tabbatar da zukatan mu akan yi masa da'a da biyayya shi yasa ta a cikin alqur'ani a cikin suratul ali imran Allah ya koya mana addu'a ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كنا يا الله kada ka gusar da zakatun bayan ka shiryar da mu wahab lana min ladunka rahma kuma Allah ka ba mu rahama daga gare ka lalle kai ne mai baiwa mai kyauta wannan Ali Imran aya ta 8 to kaga nan Allah yana kiran mu zuwa ga mi mu amsa kiran Allah mu amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kira ne ake dani da kai da ke kowa duk wani musulmi na miji da mace ya shiga Allah ya kira mu ya ce mu amsa kiran sa mu amsa kiran manzon Allah kuma wannan abin da zamu amsa abu ne wanda zai raya zukatan mu zai raya mu mu yi rayuwa kyakkyawa a nan duniya da lahira haka wani waje Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba aya ta 71 Allah yana cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, Allah ya ce mu'minai maza da mu'minai mata sashen su masoya sashe ne, sashen su mataimaka sashe ne, ya'muruna bil ma'ruf, Allah ya ce suna umarni da kyakkyawan aiki, wa yanhauna 'anil munkar, kuma suna hani game da mummunan aiki, wa yuqimuna as-salata, kuma suna tsaida sallah, wa yu'tuna az-zakata, kuma suna bayar da zakka, wa yuti'una Allaha wa rasula, kuma suna yin da'a ga Allah ga manzansa. Kaga wannan shine mahalli shahid, yi ma Allah da manzansa da ma'ana daga cikin siffofin mu'minai na gari, mazan su da mata bayan sashen su na kaunar sashi, sashen su yana taimakon sashi, kuma daga cikin siffofin su suna umarni da kyakkyawan aiki, suna hani game da mummunan aiki, kuma suna tsayar da sallah, suna bayar da zakka, sai Allah ya ce kuma wayyuti'una Allaha wa rasula, kuma suna yi ma Allah da manzansa biyayya. To Allah ya ce ulaika, wa'innan masu wannan siffofi sayarhamuhumullah, tabbas Allah zai musu rahama, Allah zai musu jinkai. Inna Allaha, lalle Allah azizun, mabwayi ne wanda yafi karfin kowa, hakimun kuma mai hikima ne, duk abubuwan sa da yake hukuntawa, yake tsartarwa, yake tsarawa, akwai hikima. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani bai sani ba, amma Allah bayan abu ba tare da manufa ba, ba tare da hikima ba, duk in kaga Allah ya abu to akwai manufa, akwai hikima a cikin sa. To shi yasa Allah ya ce shi mabwayi ne, yafi karfin kowa, kuma hakimun, Allah mai hikima ne cikin dukkan ayyukansa, babu abin da yake yin shekara zubi ko ba tare da wata manufa ba. Wannan aya tana cikin suratul tauba aya ta 71 sosan ons. Haka a wani waje Allah subhanahu wataala yana cewa wa man yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi Allah ta fa ulaika humul faizun. Wannan a cikin suratul nur aya ta 70 aya ta 52 suratul nur aya ta 52 san kande. Allah ya ce wa man yuti'i Allah, lalle dukkan wanda ya da'a ga Allah, wa rasulahu, kuma ya da'a ga manzon Allah, wa yakhsha Allah, kuma ya ji tsoron Allah, wa yattaqi, kuma ya kiyaye dokokin Allah, fa ulaika humul faizun, Allah ya ce to wa'annan su ne masu rabauta duniya da lahira. To dan uwa, ɗan uwa, kana so ka samu kanka cikin masu rabauta a duniya da lahira, to Allah ya ce kai masa da'a ka masa biyayya, kai ma manzansa da'a kai wa manzansa biyayya, abinda Allah ya ce kayi kayi, abinda manzon Allah ya ce kayi kayi, abinda Allah ya ce ka bari ka bari, abinda manzon Allah ya ce ka bari ka bari. To Allah ya ce duk wanda ya masa biyayya da manzansa, kuma ya ji tsoron Allah, kuma ya kiyaye dokokin Allah, to wannan yana cikin wanda Allah zai sa su rabota duniya da lahira. Haka dai a cikin suratul nur aya ta 53 Allah subhanahu wataala yake cewa kul ati'u Allaha wa ati'ur rasul, kul, ya kai manzon Allah ka ce musu ati'u Allaha, ku yi ma Allah biyayya, wa ati'ur rasula, ku yi ma manzon Allah biyayya, fa in tawallu, amma idan kuka juya da baya kuka kima Allah biyayya da manzon Allah, to ku sani fa inna ma alaihi ma humila, shi iya kawai abin da yake kan manzon Allah abin da aka dora masa na isarwa ne, kuma ya isar, wa alaikum ma humiltum, kuma a gare ku abin da aka dora muku shi an dora masa ya isar, ku kuma dora muku ku bi, to shi ya isar, ya sauke nauyin da Allah ya dora masa, sai ku kuma abin da ya rike muku, abin da ya isa muku kun bi, duk wanda ya bi ya tsira, duk wanda bai bi ba kuma ya tabe ya halaka. To shi yasa Allah ya ce ku sani wa, in kuka bi manzon Allah ba shi kuka karar ba, ba Allah kuka karar ba, kanku kuka karar, kuma kanku kuka taimaka, kuma ku ne za ku samu rabauta da jin daɗi da dace a duniya da lahira. Shi manzon Allah abin da Allah ya dora masa, inna ma alaikal balagu wa alaina nisab, ka isar, mu ne masu hisabi. Kenan shi manzon Allah isarwa ce. Shi yasa Allah ya ce mai ballig ma unzila ilayka min rabbik, ka isar da abin da Allah ya saukan maka, abin da ubangiji ke saukan maka ka isar da shi zuwa ga mutane. Amma wannan karba, wannan Allah ne in ya ga dama ya datar da wanda yake so ya karba, wanda kuma Allah ya ga da can bai dace ba zai bar shi a haka. Dan haka shi yasa Allah ya ce mana mu bi Allah mu bi manzon Allah, mu sani in ba mu bi Allah ba ba manzon Allah ba, to abin da yake kan manzon Allah shine isarwa, kuma ya isar. Mu kuma abin da yake kan mu shine mu bi Allah mu bi manzon Allah, in ba mu bi ba to kan mu, saboda ai Allah ya ce mana man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, Allah ce man amila salih, duk wanda yayi aiki nagari kyakkyawan aiki, to Allah ce fali nafsihi, to wannan kanshi ma ba wani kama ba. In kai aiki nagari kanka karma, ba wai Allah kama ba, ba Allah zaka karar ba, ba manzon Allah zaka karar ba, a'a kanka kama. Wa man asaa fa alaiha, wanda ya munana kuma kansa. Kidan in kai aiki mai nagari kai zaka samu lada da riba da tagomashi na wannan aiki nagari, saboda Allah ya alƙawari wanda suka aiki nagari zai jiyar da su da dadin rayuwa a nan duniya, kuma zai saka musu da aljanna. Kidan amfanin naka ne in kai aiki nagari kai zaka ci moriye shi. Wa man asaa fa alaiha, duk wanda ya mumuna to wannan kuma shi zai girbu zunubi da dako da alhakin wannan laifi ne, ma'ana shi zai dandana kutarsa, shi zai sha wahala, shi zai azabtu ba kowa ba. To kaga kenan, in ka ba Allah ba Allah ka karaba da manzansa ba, kanka ka taimaka, saboda wani gani yake ma sallah ma da yake yi kamar ya karar da musulunci ne, ko yana karar da Allah subhanahu wataala, ma'ana kamar jama'a Allah sun karu saboda shi ma musulmi ne ko yana sallah. A'a, in kai aiki mai kyau Allah ce kanka kama ba kowa kama ba, kuma duk wanda ya muna da aiki to shi ma wannan kansa yi ma. Ai, inda za mu gane haka ƴan uwa, Allah subhanahu wataala ai a hadisul qudsi ya ba mu labari, wanda hadisi ne sananne, yana cikin littafin 40 hadis, 40 nabawiyya, wanda hadisi ne na 24, wanda hadisul qudsi hadisin Abi Zar al-Ghifari, wanda Allah subhanahu wataala a cikin shi yake ba mu labari. Daga ciki Allah ya ce, ya ibadi, ya ku bayina, innakum lan tablughu durri, yace ya ku bayina ku sani, innakum lan tablughu durri, lalle ku ba ku kai matsayi ko matakin da za ku iya cutar da ni, fatadurruni, balle ku cutar da ni. Nan Allah na kira ne ga bayinsa gabaki daya, mutane da aljannu, ba ku kai matakin da za ku iya cutar da ni, balle ku cutar da ni ba. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kuma Allah ce ba ku kai matakin da za ku iya amfanar da ni, balle ku amfanar da ni. Allah ce, ya ibadi, ya ku bayina, law anna awwalakum, da a ce na farkonku, wa akhirakum, da na ƙarshenku, wa insakum, da mutanenku, wa jinnakum, da aljanunku, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mutanenku da aljannunku na farkonku da na ƙarshenku su zamanto duka a bisa zuciyar mafi tsoron Allah daga cikinku, ma'ana ya zamanto duka mutanen duniya da mutum da aljan kowa imaninsa irin imanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, saboda shi ne atqan nas a cikin halittu, ko kuma ce atqal qalb atqal khalq a cikin halittun Allah, ya fi kowa tsoron Allah. To Allah ya ce, da za ku zamanto akan zuciyar wanda ya fi tsoron Allah a cikin ku, ma'ana kowa ya zamanto kamar manzon Allah wajen tsoron Allah. To Allah subhanahu wataala me yace, musara muji, tayi ma za da zalika fi mulki shay'a, ba abinda zai dadi mulki na da wani abu, ma'ana mu kasance imanin mu irin imanin manzon Allah ne, ba abinda zamu kara Allah, zamu kara Allah subhanahu wataala, saboda in muka imani kanmu muka ma shi Allah subhanahu wataala, Allah Allah ne da mu da babu mu, daman lokacin da babu mu daman shi Allah Allah ne, kuma da mu din ma shi Allah Allah ne, kuma babu ma shi Allah Allah ne, ba wai kasantuwan mu bane yake sa Allah wai ya zamanto Allah, ko kuma a da muna bauta masa ne zamanto Allah, a'a, da mu da babu daman Allah Allah ne, kuma yana a matsayin shi na Allah, ba abin da yake gagararsa. To dan haka kenan, da kowa zai zamanto kamar Annabi Muhammad a wajen imani da tsoron Allah, to Allah ce, ba abin da zamu kare shi, saboda wani gani yake dan yana sallah ko yana bautar Allah ko yana wani abu gani yake kamar ya kara Allah ko ya kara musulunci, a kanka kama. Haka Allah subhanahu wataala ya ce, ya ibadi, ya ku bayina, law anna awwalakum, da a ce na farkonku, wa akhirakum, da na ƙarshenku, wa insakum, da mutanenku, wa jinnakum, da aljanunku, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ku zamanto akan zuciyar mafi fajirtin cikinku, wanda fa kowa kangarewa, kamar a ce kowa zama kamar Fir'aun wajen kangarewa Allah, duka mutanen duniya da aljanu kowa ya zama kamar Fir'auna wajen kai gare wa Allah. Allah ya ce, kuma na kasa zalika min mulki shay'a, wanda ba abin da zai rage mulki na da shi da komi, ma'ana kowa da zai kafirce ma Allah a wannan duniya to ba abin da zamu rage Allah da shi. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim, an ce hadisi ne wanda yana cikin 40 hadisi, hadisi na 24 hadisin Abi Zar al-Ghifari kenan. Wannan yake nuna mana ƴan uwa, man amila salihan to fali nafsihi, in kai aiki nagari kanka kama, dan ba abin da zaka kara Allah da shi. Wa man asaa fa alaiha, wanda ya munana aiki to wannan kansa yema, ba abin da zaka rage Allah da shi. Kaga wannan a cikin suratul Fussilat aya ta 46, haka nan a cikin suratul Jasiya haka Allah ya ce, man amila salihan fali nafsihi, duk wanda ya aiki nagari kansa yema. Wa man asaa fa alaiha, haka wanda ya munana shi ma kansa yema. A can Fussilat bayan Allah ya kawo man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, ya ce wa ma rabbuka bi zallami lil abid, da dai ubangijinka bai zamanto mai zaluntar bayinsa ba, Allah baya zaluntar bayi. Shi yasa ai a wancan hadisin da muka karanta ma na cikin 40 hadisi, hadisi na 24 na Abi Zar al-Ghifari wanda Imam Muslim ya rawaito, ai a farkon shi mai Allah ce, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi, ni Allah na haramta ba kaina yin zalunci. Mudiba muga yan uwa wannan wa, shi Allah da ya halice mu ya samar da mu daga babu, ya mana ji da gani, muke shakar lumhashi iskarsa, ya hore mana ƙasa muke tahiya a samanta, yake sauko mana da ruwan sama, muke ci daga albarkatun ƙasar da yake fiddo mana na tsirrai, ya mana duk ni'imomi wanda suke kewaye da mu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, yace to shi a karan kansa yace inni haramtu zulma ala nafsi, lalle ni na haramta wa kaina yin zalunci. Kuma Allah ya ce waja'altuhu bainakum muharraman, kuma na sanya shi a tsakaninku abin haramci, dan haka fala tazalamu, kada ku yi zalunci. To kaga shi yasa Allah ya ce nan wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, da dai ubangijinka bai zamanto mai zalunta bayi ba, ma'ana duk abin da kaga ka samu a ran tashin kiyama to wannan sakamakon aikinka ne, kar ka zargi kowa, ka zargi kanka, saboda Allah bai zalunci. Inna Allah la yazlimu miskala dharra, Allah bai zalunci daidai da kwaya komai ya kwaya zarra. Kaga wani a cikin suratul Fussilat sai Allah yake da ma rabbuka bi zallamin lil abid aya ta 46, a suratul Jathiya kuma aya ta 15 bayan Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, yace summa ila rabbikum turja'un, sannan zuwa ga ubangijinku ne za a mayar da ku, ma'ana za a mayar da ku domin ya muku hisabi, wanda ya kyautata aiki ya samu kyakkyawan sakamako, wanda ya munana kuma to zai gamu da mummunan sakamako. Allah ba mu iko aikata kyakkyawan aiki domin mu samu kyakkyawa, ya kare mu daga aikata mummuna. Dan haka ƴan uwa kenan, duk wanda ya abu mai kyau kan shi ma, in ka munana ma to kanka kama. To shi yasa Allah anan yace qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, ku yi ma Allah da'a, ku yi wa manzon Allah biyayya. Saboda mi abin da yake kan manzon Allah shine mi ya isar da sakon da Allah ya turo shi ya isar, kuma ya isar. Ku kuma abin da yake kan ku, wa alaikum ma humiltum, abin da yake kan ku ku yi aiki da sakon da manzon Allah ya zo muku da shi, na yi ku yi, na bari ku bari, na gaskanta wa ku gaskanta, na imani ku yi imani da shi. Kai haka shine kuka tsira. Allah ya ce wa in tuti'u tahtadu, idan kuka bi manzon Allah to kun shiryu kai tsaye automatic, duk wanda ya bi manzon Allah, Allah ya ce ya shiryu. Da gangana suka gane kana kan shiriya, to ya karinka auna maganganunka da ayyukanka da ibadanka da zamantakewarka da halayyarka irin na manzon Allah ne, to insha Allah kana kan alkhairi, kana kan shiriya. Saboda Allah ne tabbatar mana yace wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka bi manzon Allah tabbas kun shirya. Mafhumul mukhalafa kuma wa, duk wanda bai manzon ban bai, duk wanda bai bi manzon Allah ba to wannan ba shiryayye bane ba, batacce shine sabanin wanda bai bi manzon Allah ba. Saboda Allah ya tabbatar mana wanda ya bi manzon Allah ya shiryu, to aka san haka wa to ya bata. To in kana so gane kai kana cikin shiryayyu ne ko batattu, to shine muka ce ka auna ka ga ayyukanka na ibada yadda manzon Allah haka kake yi, ko kuma akwai kai ka tashi ne kana yin bautar Allah ne da ka da molan ka, ko daga ga ana yi a garinku ko a masallacinku ko a ungwanku, kai ma ka zo ka saba kake yi, to ka sani in ka je ka gamu da Allah ko ba za ta yi kyau ba. Saboda Allah ya sako da wannan littafi ne zuwa gare ka, zuwa gare ni, ka kawoye shi, ka karance shi, ka san ma'anoninsa, ka yi aiki da shi. Ya turo manzon Allah ne domin mu san sunnoni hadisan manzon Allah, mu karance su mai aiki da su nayi mi na bari mu bari mu sai da manzon Allah yayi bauta mi irin tasa mu san halayya da dabi'un manzon Allah to mun mu dabi'antu da irin dabi'u da halayyarsa mu ga yadda manzon Allah ya mu'amala da matansa mi irin wannan mu kokoya yadda ya mu'amala da ayyish mu kokoya mi irin wannan yadda ya mu'amala da makotansa mu kokoya mi irin wannan yadda ya mu'amala hau da wanda ma ba musulmai ba mu koya da gare shi domin mu yi mu'amala irin yadda ya mu'amalanci wanda ba musulmai ba to da haka ɗan uwa Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi manzon Allah to kun shiryu kuma Allah ce ma alal rasuli illa albalagul mubin kuma ba komai yake kan manzon Allah ba face isarwa mabayyaniya kuma ya isar a bayyane manzon Allah ce babu wani abun alkhairi face da na nuna ma al'umma ta shi babu wani abun sharri face da na tsoratar da al'umma ta game da wannan abun ta nisance shi daga duk wani alkhairi yana cikin koyarwar manzon Allah duk wani sharri yana cikin saba ma umarnin manzon Allah ko yin kage da kirkira a cikin addinin manzon Allah abinda ba shi ne ba daga Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cewa idan muka bi manzon Allah tabbas mun shiryu wanda a cikin suratul nur aya ta 53 ɗan uwa a cikin suratul nur dai aya ta 56 Allah subhanahu wataala ya ce mana wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun miji ba mu jore kyauwa wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun Allah ce ku tsaye da sallah ku bayar da zakka wa ati'ur rasula kuma ku yi manzon Allah biyayya la'allakum turhamun domin a muku rahama a jikanku a tausaya muku kana so Allah tausaya ma kana so Allah ji kanka kana so Allah ma rahama to Allah ce wa ati'ur rasula kai ma manzon Allah biyayya ka bi umarnin manzon Allah ka hanu daga abinda manzon Allah ya hana to tabbas in kai haka to Allah zai ma rahama Allah zai tausaya maka Allah zai ji kanka Allah zai saukaka ma rayuwarka wannan aya a cikin suratul nur aya ta 56 mudiba hatta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul ahzab inda Allah yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl wa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata yace wa ati'na Allah wa rasula innama yuridu Allah liyuzhiba 'ankum ar-rijsa ahli al-bayti wa yutahhirakum tatheera aya ta 32 da aya ta 33 a cikin suratul ahzab mudiba hatta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam lastunna ka ahadin minan nisa ba dai kuke da sauran mata ba matsayin ku ba dai kike da sauran mata ba saboda ku mata ne na biyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah ya ce ini takaitunna amma idan kun kiyaye dokokin Allah ana idan kuka ba Allah da manzansa to shine za ku zamanto matsayin ku ba dai bane ba amma ku da kuna matan manzan Allah in ba ku ba Allah ba to wannan ba abin da zai zina na muku kamar yadda mata annabi Nuhu da annabi Lutu da basu ba Allah ba kaga ai ba abin da zina na musu zaman su da ba annabawan Allah shi yasa ai kaga Allah ma buga misali yace wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata ludin kanata tahta abdayn min ibadina salihain فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين تركيا تبت ga Allah Allah ya buga misalin wanda suka gafarta daga cikin matan annabi Nuhu da matan daga cikin mata annabi Nuhu da mata annabi Lutu Allah ce kanata tahta abdaini min ibadina salihai sun kasance karkashin bayin mu biyu daga cikin bayin mu salihai suna karkashin annabawan Allah annabi Nuhu da annabi Lutu amma Allah ce fa khanata hu mai suka ince su wasu bu sakon da suka zo da shi ba Allah ce falam yugniya anhuma min Allahi shay'a kasance wasu matan annabawa bai zina na musu komai ba saboda me yasa wasu ba Allah ba Allah ce kuma wakila dukhulan nar ma ad-dakhilin kuma za a ce su shiga wuta tare da masu shiga wuta a ranar tashin alkiyama wannan a cikin suratul tahrim aya ta 10 a ta 11 kuma ya Allah buga mana misali sabanin wannan yace daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'at fir'aun iz qalat rabbi blini indaka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi zalimin. Su wa'innan mata ne da suka kafirce ma Allah karkashin bayin Allah nagari annabawan Allah, ita kuma ga wata wadda ta yi imani karkashin babban kafiri wanda ya kafirce ma Allah shine Fir'auna. Allah ya ce mun buga misalin wanda suka yi imani, daga cikin su akwai matar Fir'auna, ita ce Asiya bintu Mazahim, kame da manzo Allah tabbatar a hadisi. Iz qalat rabbi binili, lokacin da ta ce Allah ka gina mini indaka a gurinka baitan gida a cikin aljanna, wa najini min fir'auna, ka tsirar da ni, ka tsare ni daga fir'auna da miyagun ayyukansa, wa najini min alqawmi zalimin, kuma ka tsare ni daga mutane wanda suke azzalimai, aya ta 11, kuma Allah ya tsirar da ita. To kaga ita wannan a karkashin katan kafiri ne, amma tabbata ta imani da Allah, Allah ya yabe ta a Qur'ani, kuma ya saka mata da gidan aljanna, kuma ya zanta cikin mata mafi daraja da aka yi sa a wannan bayan kasa. Su kuma wancan da basu ba Allah ba, kasancewa su karkashin annaban Allah bai tsina musu komai ba. To anan in wani ke so nuna mana cewa in dai matar annabi in bata bi Allah ba, wannan bai tsina mata komai ba. To ke yanzu ɗan uwa ko ɗan uwa, kakkaru kanka dan babanka malami ne, kakkiru duk kanki dan ke iyan malami ce, kakkiru duk kanki dan ke matan malami ce. Ita a mutun da baban mu ai malami ne, yana karantarwa, yana wa'azi, yana sallolin dare, yana karatun Qur'ani mun tsira, a'a wannan kan sheke ma wallahi salil insani illa ma sa'a. Kasancewa ka karkashin wani bawan Allah nagari, nagartar shi da salahantaka shi da ayyukan sa kyawawa, ba su za su tsira da kai a wajen Allah ba. Kai ne kai shine zai tsira da kai, inda nagartar wani tana tsirar da wani, to wa'innan annabawa da nagartar su ta tsirar da matayensu. To amma matayensu da basu ba Allah ba, wannan bai tsirar da su da komai ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu abun kikkiawan misali, ya samu da shi yace ya Fatima binta Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, yace ya Fatima, ya annabi Muhammad, yace salini min mali, yace ki roke ni duk abin da kike so a cikin dukiyata zan baki. Amma yace ki sani la uguni anki min Allah shay'a, in baki ba Allah ba, baki bi dokokin Allah ba, baki tsare dokokin Allah ba, baki ba abinda Allah yake so ba, kika hane da abinda Allah baya so, to ba abinda zai tsina na miki a wajen Allah. Muji ba muga irin soyayya da jin kai da tausayi ya dake tsakanin manzo Allah da dashi Fatima. Yace Fatima ta tsokaci daga jikina, duk wanda ya so Fatima, to duk wanda yake so na yace ya so Fatima, kuma yace duk wanda zai ki Fatima to ni yake ki. To amma duk da haka manzo Allah ya ce mata kattaru ji tana ganin babanta shine khairu khalqillah, fiyayye a cikin halittun Allah, ta shanta ke take bautar Allah. Manzo Allah ya ce mata wallahi in baki bi ne ba, ba abinda zan tsina, in baki ba Allah ba, ba abinda zan tsina na miki a wajen Allah. To dan Allah wannan ba shi bane abinda ba shi yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro, in dai manzo Allah zai wadi ma diye shi haka, to ni da kewa. To dan haka kan mu rudi da nagartar iyayenmu, ko mu mun ga abin da muka dama, nagartar iyayenmu ba za ta tsira da mu a wajen Allah ba. Mu mi muka yi na nagarta din shi zai tsirata da mu, ba nagartar iyayenmu ba. To wannan shine darasin da zamu dauka. Dangantakarka da wani mutumin kirki ko wani mai aiki nagari, wannan ba zai tsirata da kai a wajen Allah ba. In kai baka yi nagarta, baka yi ba nagarta, baka yi ba aiki nagari, kamar yadda shi yasa Allah buga mana wannan misalin. Dan kaka rudu, kasancewarka babanka malami ne, ko kai ko ke iyan malama malami ce, ko ke matan malami ne, ki ringa abin da ke ga dama, a'a ke ma ki ba Allah. Yadda baban ke ba Allah ya samu nagarta, ki ma ki ba Allah ki samu nagarta. To dan haka ƴan uwa, wannan yana nuna mana cewa kenan mi kowa ya kokari zama nagari. Kaka bake da nagartar wani, a'a kai ma ka zamanto nagari yadda shi ma zamanto nagari. Ka bi Allah yadda shi ma ke bin Allah. Ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda shi ma ke bin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun gani Allah ce ku matan manzo Allah ba duk kuke da sauran mata ba, amma mi da sharadi in taqaitunna, idan kuke da dokokin Allah. Allah ce fala takhda'na bil qawli, kada ku ringa siriri ta magana, ku ringa kariya magana, kariya harshe, ku ringa kashe murya ga waɗanda ba mazajen ku ba. Kaga nan Allah ya ce mata masu kashe murya, masu sanyaye murya ga waɗanda ba mazajen su ba, matan manzo Allah aka harama wannan. Duk da matan manzo Allah ba za su yi haka ba, to amma mi dan ya zamanto izina ga sunan mata, kake kuskura wanda ba mijinki ba, ki ringa kashe mai murya, kina mai daddaɗin murya, sanyayyen murya, to wannan haramun ne Allah ya hana. Allah ya ce fala takhda'na, na hali ne Allah ya, kada ku kuskura. Me yasa? ay Allah ce fa yatma alladhi fi qalbihi maradun, wanda yake da cuta ta sha'awa ta zina, sai sanya mi sai sanya kwadayin sa akan shi, kina kashe mai murya, to wannan sai tasirinta a cikin zuciyar shi, cutar zina sai ta taso masa saboda yana da ita a cikin zuciyar shi, sai ya ringa neman ki ta hanyar da bata dace ba. To shi yasa mata su yi hatara kije kina kashe makuwa murya, to wani dalilin kashe murya take zai yi kokarin ya bi ta hanyoyin da ya kamata domin ya lalata da ki, to kuma dalilin me ke kika jayo? To amma mata jiya zaka ga suka yi wajen ɗan kasuwa, wajen wanda suke sarin kaya, wajen wanda suke siye kayaki na kayan ado da kwalliya, kai wata ko mai dadi a kwandon ta tare ta kashe mai murya wajen kawai mata kyauta, wai mai kayan miyar garinsu. Muryar da aka ce amma miji ba sa ma miji, amma kuma wasu kattan banza, wasu kattan kattara, wasu sakandami su suke ma. Wata zaka ga a office a wajen aiki biro za ta dinga kashe ma patron, maitre, chef, DG murya. Amma mijinta kuma mi gatsau-gatsau take mai magana, to kago wannan kuskure ne. To nan Allah ya fara da matan manzo Allah ce bala takhda'na bil qawl, kada ku sake ku ringa karare da siriri ta murya ga wanda ba maharraman ku ba, ga wanda suke ba mazajen ku ba, saboda wanda yake da cuta ta sha'awa ta zina sai sanya rai. Allah ce wa kullu qawlan ma'rufa, Allah ce ya ku mata in za ku yi magana ku yi manana wanda take magana mai kyau, ba yabo ba fallasa. Bakarna fi buyutikunna, Allah ce ku tabbata a cikin gidajenku, kada ku ringa yawaita yawo. To kaga abinda Allah ya jarabci matan zamaninmu, yawo zuwa fayandi, yawo zuwa wajen biki, yawo zuwa wajen kaza kaza. Akwai macen da zaka ga zai wuya ta sati bata huta ba, sati tun daga subdu har zuwa ta subdu mai zuwa, ko mu ce misali muna alhamis ko tun daga wannan alhamis zuwa ta alhamis bata huta ba, illa man rahimallah, sai wanda Allah ya so ya shi kai. Amma yanzu zaka ga mata ba sa zama a gida, shi yasa kullun shari da fitintunu suke waita a cikin mutane, saboda zaman lahiyar jama'a mata su ringa tabbatuwa a gida. Amma mata ya zama to ba sa zama a gida, to akwai shari da bala'i, musamman mata mummuna al'ada da mata suka kawo yanzu. Zaka ga ana biki na suna ko na armi, sai ga mata sun mutu tsakan wajen gida kan titi, sun baje tabarmi sun zauna, sun baje kujeru sun zauna, wata zaka ga babu hijabi a kanta, wata babu adiko, wata a kan titi zaka ga tana ba ma yaro mama, mutane suna wuce suna kallon ta, kuma ta armi wata haka za ta shimuɗe ta kwanta a ƙas a saman tabarma a kan titi, mutane suna wuce suna kallanta. Wannan ba tozarta rayuwar armi ba ce, ba da tozarta miji, tozarta dokokin Allah. To Allah ce ya kuma ta ku tabbata a gida. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, Allah ce kuma kada ku yi shiga ta bayyana ado da tsiraici irin wanda aka yi a zamanin jahiliya a farko kafin zuwan musulunci. Ma'ana kafin zuwan musulunci mata sun kasance suna bayyana ado, sun kasance suna bayyana tsiraici. To ya Allah ce daga yanzu mace, ai Allah ce mace ta tabbata a gida ko? To idan larura ta sa zaki wuta daga gida, makaranta ce zaki je, wajen aiki ne zaki je, suna ne zaki je, armi ne zaki je, kuma ina ne zaki je, Allah ce to kada ki yi huta ta bayyana ado irin yadda mata a zamanin jahiliya suke yi. Sarki ya tabbata ga Allah, abinda Allah ya hana wallahi sak shine abinda mata suke yi yanzu. Ma'ana Allah yana jan kunnan mu ne, in mace za ta wuta daga gida yace kar ta bayyana adonta, kar ta bayyana tsirecinta, ta yi shiga ta mutunci da kamala, ta sitirce jikinta, ta sa hijabi, ta riya jikinta tun daga sama har ƙasa, ka ga komi a jikinta. To Allah ya hana wannan. Amma kaga yanzu mata in za a je biki a caba ado da kwalliya, in za a je suna ko armi a caba ado da kwalliya, ba a sa ma hijabin, cancare a ɗan wanka na wutar hankali da zawarawan da matan arman da 'yan matan, wanda duka Allah ya haramta. In dai mace ce baliga, sawa'un budurwa ce, bazawara ce, mata arme ce, Allah ya haramta ta bayyana adanta. Za mu zo nan gaba kaɗan, za mu ga aya a cikin suratun Nur aya ta 31 wanda Allah ya bayyana wa'inda ya halatta mace ta bayyana adansu. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna, za mu zo mu zano su. Allah iya wa'inda za su ga adan mace ya zana su a Qur'ani, duk wanda baya cikin su in ya ga wannan adan to ya saba ma Allah, kuma ita ma in ta bayyana adan ta ga wanda bai halatta ba ta saba ma Allah. To amma yanzu mu diba mu gani wannan alqur'anin da Allah ya sakuro mu, ya sakuro mu kuma mu za mu aiki da shi, amma wallahi mutane suna ji amma sun ƙi meme. To ai shine abin da muke zancen cewa wajibi ne mu ba Allah mu ba manzon Allah in Allah ya sabkar da doka mu bi kuma bin ta shine zai samu samu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da arziki da wadata amma wallahi saba ma umarnin Allah da na manzon sa shi yake haifar da bala'o'i da musibu da tashin hankali da halin kakanikayi da laruri da matsaloli da musibu da abubuwa su cinkushe maka ka gaza mahuta saboda me ka saba ma Allah to kaga nan Allah ce mata in za su ta kasi wuta irin ta jahilan farko ma'ana shine wuta bayyana ado da tsire ce to amma yanzu kaga mace in za ta je bikin suna bikin army za ta je aiki za ta je kasuwa wasu har makaranta ma wata in za a je ɗan mata in za a je lakwal in za a duka zaka ga an bayyana ado yadda ka san wannan ayat ba da su take ba to kaji Allah ce wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku bayyana ado da tsirecin yayin da za ku ta irin yadda mata a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci suke yi Allah ce kuma wa kimna salata kuma ku tsaye da sallah ya ku mata manzon Allah wa atina zakata kuma ku bayar da zakka yace wa atina Allah wa rasulaha wa atina Allah wa rasulahu kaga nan dama muna bayani ne akan me siyakin Allah yana mana bayani ne akan matan manzon Allah su ma Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah to ke yanzu dan Allah ɗan uwa in Allah ya ce wa matan manzon Allah ta bi Allah ta bi manzon Allah ai ke kin san ba ya yi magana ba to ai da matan manzon Allah ba an ce mata ba Allah ta bi manzon Allah ba dama matan manzon Allah ba ta da wanda za ta bi sai Allah da manzon Allah amma an wada haka ne dan mi ki ya zamanto wa'azi gare ki kuma ka a ce miki ki bi Allah ki bi manzon Allah ki ce a me yasa za a ce miki haka to Allah ya ce ma matan manzon Allah matan da suka fi kowa tsarki da daraja da matsayi ya ce ku ma ku bi Allah ku bi manzon Allah da ka dole suran mata su ma a ce musu ku bi Allah ku bi manzon Allah inna ma yuridullahu li yuziba ankum ar-rijs ahlal bayti wa yutahhirukum tatheera Allah subhanahu wata'ala yana nufin kawai ya tafiyar da kazanta a gare ku ya ku matan manzon Allah kuma sarkake ku sarkakewa wannan kaga a cikin suratul ahzab aya ta 33 a wani waje Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin suratul ahzab din dai aya ta 36 wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wannan aya ta 36 transis a cikin suratul ahzab saurara mu ji wannan aya da kyau yan uwa Allah ce wa ma kana lil mu'minin bai kasance ba bai dace ba ga wani mumuni namiji wala mu'minatin ko mumuna mace bai kamata ba bai dace ba ga mumuni namiji da mumina mace idza qada Allahu wa rasulu amran yayin da Allah da manzon Allah suka yi zartar suka yanke wani hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrin da zamantu su kuma suna da zabi game da al'amarin su ma'ana Allah ya ce ai gabas su kuma suka ce a yamma za yi Allah ya ce ai arewa su suka ce a kudu za su yi ma'ana Allah ya zartar da hukunci manzo Allah ya zartar da hukunci kai kuma ya zamanto a kai kuma abinda kake so ba irin na Allah bane ba ya zamanto kai ma kana da tacewa kana da zabi kana da ra'ayinka ba za ka bi na Allah ba to Allah ya ce mu saurara mishi wa man ya'si Allah duk wanda ya saba ma Allah Allah ya ce ga abinda zai yaki ya bi san ran shi da san zuciyar shi wa rasulahu manzo Allah ya ce ga abinda zai yaki ya bi san ran shi da san zuciyar shi Allah ya ce to ka saurara kaji faqad dhalla dalalan mubina hakika mutun yayi bata mabayyani ma'ana duk wanda ya saba ma Allah da manzo Allah ya fifita san ran shi da san zuciyar shi akan bin umarnin Allah da na manzo Allah to Allah ya ce a san da shi ya bata mabayyani da kai kuma mun yi sace saba ma Allah mun yi sace saba ma manzo Allah duba da lokaci yayi insha Allah wannan zamu tsaya rana ito idan Allah ya nuna mana da rai da lafiya amma ka zo mu dora akan taken wa'azinmu na wajibcin yin biyayya ga Allah da manzon Allah da fifita bin Allah da manzon Allah akan koma wane ne muna fatan Allah mana dace da yin biyayya ga Allah ga manzon sa da abinda Allah da manzon sa suka umarce mu muna roƙon Allah ba mu ikon yi da abinda Allah da manzon sa suka hane mu muna roƙon Allah ba mu ikon hanuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa na daidai Allah sa mai tare yalla daga baki daya abinda muka yi na kuskure kuma saboda karancin ilimi Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Niger bala'o'i da shari da fitinu Allah mana maganin su da sauran dukkan ƙasashen musulmi wanda suke neman wannan ƙasa ta mu da bala'i da musibu, to Allah in masu shiruwa ne ka shirye da su, in ba masu shiruwa bane ba to Allah ka kame mu daga sharrin su, duk abin da suka dauko na bala'i da shari Allah ka sa ya kare a kansu. Munafikan wannan kasa na cikin gida da na waje wanda suke son bala'i samu na kasa, Allah ka tona mana asirin su. Allah duk abin da suka dauko ka sa ya kare a kansu. Allah ka taimaki sojojin mu da jami'an tsaron mu a ko ina suke. Allah ka ba su nasara, ka ba su dace da galaba da rinjaye akan makiyan wannan kasa. Allah ka dauka ka musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon bi. Allah ka nuna mana kariya, ka ba mu ikon santa. Allah ka tabbatar da dukkan mu akan bin sunnan ma'aikinka annabinka masoyinka badadinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ka tabbatar da dukkan mu akan yi masa da'a sau da kafa, duk abin da yace mi mi abin da ya ne mu mahallu. Allah ka raya mu akan musulunci, ka sa mu cika da imani, ka tota ta karshen mu. Marasa lafiya muka ba su lafiya, masu lafiya ka kara musu lafiya, wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu, waɗanda kuma suke raye Allah ka tsare musu rayuwarsu da mutuncin su, ka sa su cika da imani. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.